ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكوانا وطا الشرندة أكوكا وطا المحرم شكرا دبو إريه إدى أربعين da shida hijira ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 29 ga watan 7 shekara 2024 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na al-kaba'ir wallafar babban malami al-sheikh Shamsuddin Al-Dhahabi alayhi rahmatullah yan uwa wancan sati da ya gabata idan ba a manta ba mun fara muqaddima ne a cikin al-kabiratu as-sadisatu wal-20 kabira ta 26 wacce malam zai tattauna ne akan adh-dhulmu shine zalunci wancan sati mun dan yi muqaddima ne a takaice wacce الشيخ محمد صالح الأثيمين يكاو أتكين شرح للتافو واندي بياني غمد ما أنر الظلم سنن يبياني غمد ربربا شيزالنتي عند مكجتوا مبي جرمن زالنتي شيني زالنتي تكين حكين الله سبحانه وتعالى شيني زنجنا والله مرؤكين سركي كيشيا شركة دشي أتكين بوتا باب زالنتي ليفونا daga nan sai zalunci wajen zakkewa abinda Allah madaukakin sarki ya haramta to daga nan kuma sai zaluntar dan adam wa ƴan uwansa ƴan adam mallai ce dukkan waɗannan zalunci Allah madaukakin sarki ya haramta su gaba daya to yau insha Allah ta'ala zamu fara karatu kai tsaye a cikin babu mallai ce adh-dhulm zalunci أكل أموال الناس وأخذها ظلما وظلم الناس بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء مالتي أكل أموال الناس لقدكين زالنتي أكويتن دوكي يرمتاني وأخذها ظلما دكر برئت دوكي يركوك واتتا دزالنتي abinda malai yake nufi da cin dukiyar mutane ba tare da haƙƙi ba ba tare da sahalewar shi mai dukiyar mutun ya ci ba ba kuma ta inda shari'a ta ba mutun dama ya ci dukiyar ba a'a cin dukiya ta hanyar da bata kamata ba ko kuma karɓar ta hanyar zalunci wa zulmun nasi hakanan daga cikin nau'i na zalunci akwai zaluntar mutane bi barbi ta hanyar dukan su washatami da kuma zagin su wata'addi da wuce gona da iyaka a cikin lamarin su walistitalati ala du'afai ko kuma a zakkewa ko fito na fito da waɗanda suke masu rauni yi musu hawan kawara a bi ta kansa a wuce domin kana da wata damar da su ba za su iya a daukar matakin da ya kamata a kanka ba mallaka ka waɗannan abubuwa ne da nuna mana nau'i ne na zalunci gaba daya sai ce qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin surat Ibrahim wala tahsabanna Allah kada ka taba tsammanin Allah subhanahu wa ta'ala ghafilan amma ya'malu adh-dhalimuna, mai rafkana ne, mai gafala ne game da abin da azzalimai suke aikatawa. A'a, Allah madaukakin sarki yana sanar da su, yana kallon su, yana kiyaye abin da suke aikatawa. Lokaci na nan zuwa a kusa ko a nesa da Allah madaukakin sarki zai dinke su. Duk wani azzalimi dake zalunci, lalle Allah madaukakin sarki yana kallon sa da irin nau'in zaluncin da yake yi. Allah subhanahu wata'ala kuma zai dauki mataki akan sa. Allah madaukakin sarki ce inna ma yu'akhiruhum, ai kadai Allah madaukakin sarki yana musu jinkiri ne, yana dakata musu ne li yawmin, dan zuwan wani yini tashkhasu fihi al-absar, yinin da gannai idanuwa za su kakkafe a cikin sa. Tashkhisul basar ɗan uwa shine irin yadda idan mutun yake idan ya zo mutuwa. Idan mutun ya zo mutuwa zaka ga idan sai ya kakkafe ya kalli sama, to wannan ake kira tashkhisul basar. To Allah subhanahu wata'ala ce yana jinkirtawa azzalimai ne zuwa ga ranar da idanuwa za su kakkafe. Wata rana ce ita ce ranar tashin alkiyama, ma'ana ba ranar mutuwa ba, ranar tashin alkiyama. Da ranar tashin alkiyama haka idanuwa mutun za su kasance a kakkafe saboda tsoro da firgici da razanin abinda mutum yake gani karara a ranar tashin alkiyama. A lokacin ba labari ake bashi ba, gani yake a lokacin. Babu tashin hankali ƴan uwa da firgici wallahi da wuce na ranar tashin alkiyama. Duk abinda ake ba mutum labari a lokacin zai ganshi a zahiri. A lokacin idanuwa mutum za su kakkafe. Allah madaukakin sarki ce to azzalimai yana musu jinkiri ne, yana rabuwa da su ne, ya dan daga musu kafa zuwa waccan rana ta tashin alkiyama. Allah subhanahu wata'ala ce muhti'ina, waɗannan azzaliman zaka gansu muhti'ina, suna masu gaggawa, ai musri'ina, sun fito daga kabarbaran su suna gaggawa. Muqni'i ru'usihim, sun daga kansu sama. La yartaddu ilaihim tarfuhum, gannan su ba sa dawo musu. Tarfuhum sune idan ka kibta idanka, idanka da wahala ka iya tsaye da shi haka, ko za ka ga ka kibta shi ne ka rufe shi ka buɗe, haka idan ɗan adam yake. To saboda firgici da razani na tashin alkiyama da irin abubuwan da suka gani na bala'i, idan suka buɗe idan su gani suke, idan suka kibta wani bala'in zai zo ya kan musu a lokacin. Shi sa idan su idan suka daga shi baya dawo. Ka buɗe idan ka haka ka kibta shi ka dawo da shi ba za ka iya ba. Shine la yartaddu ilaihim tarfuhum, gannan su ba sa dawo musu. Kibtawar idan su ba sa dawo musu, su yi su ƙara ba za su iya yi ba, saboda abin da ke tattare da wannan rana na firgici da razani. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa afidatuhum hawa, zukatansu a wannan rana babu komai a ciki, ai fariga khaliya, ba komai a cikin zukatansu, kawai sai tunanin abin da zai same su. Duk wani tunani a lokacin dan adam zai iya wanda zai amfane shi, babu shi. Abinda kawai ke tunani a lokacin shine abinda yake kallo da makomar da take jiransa sakamakon zaluncin da ya a duniya, shine wa afidatuhum hawa. Sai Allah subhanahu wataala ya kara cewa wa anzirin nasa, kayi wa mutane gargadi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yi musu gargadi. Yawma yatihimul azab, gargadin mai zaka yi musu shine wani yini da azaba za ta zo musu. Fa yaqulu allazina zalamu, sai kaji waɗanda suka zalunci kai zalunci suna cewa rabbana, ya ubangijinmu, akhirna ila ajalin qaribin, a jinkirta mana, a ɗan saurara mana zuwa ga wani lokaci ƙaribin makusanci wanda yake na kusa ɗan kaɗan. Nujib da'wataka, ya ubangiji za mu amsa kiraye kirayenka, za mu amsa duk umarnin da kai mana, mubika wa nattabi'ir rusul, sannan za mu bi duk manzannin da ka aiko. Wannan daga baya ke lokaci ya riga ya ƙure. Wannan duk wanda ya kauce wa doka ta Allah subhanahu wataala, ƴan uwa, ranar tashin alkiyama sai yayi wannan magana, sai yayi fata Allah madaukakin sarki ya dawo da shi duniya ya gyara aikinsa. Wa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna min almu'minina, haka za su rinka cewa kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratul an'am, ya laitana nuraddu, ya ubangiji ya kai can mu, ina ma za a dawo da mu, za mu gyara ayyukanmu, za mu bi manzanni, ba za mu ƙaryata ba, za mu kasance daga cikin mu'minai, haka za su rinka faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau ruddu, la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibuna. Allah ya ce inda za a sake ba su dama ta biyu, a sake dawo da su duniya, a ce gashi nan ku yi imani da manzanni ku gyara ayyukanku. Allah ya ce la'adu limanuhu anhu, da sai sun ƙara komawa cikin abin da aka hana su. Menene suke ba ƙarya ta manzanni bane, ba bijire manzanni bane? Allah madaukakin sarki ya tabbatar haka za su ƙara yi da ma an dawo da su din. Allah ya ce wa innamal kadhibuna, ƙarya suke yi. Duk wannan da'awar da suke ta ƙarya ce kawai bala'i ne suka ganshi tsirarar sa. Abinda ake gaya musu ne zai same su, abinda suke gani kamar labari ne, kamar kawai karatun littafi ne da ake ga karanta, abin tausayi ka ji tausayi, abin kuka kai kuka, na farin ciki kai farin ciki, shikenan. Daga nan sai me? Babu wani abu. Littafi ya ƙare sai a rufe shi a ajiye. Sun ɗauka haka ne, sai gashi abin ya tabbata, sun gan shi ƙarara. A lokacin za su rinƙa wannan kiraye-kiraye: ya Ubangiji, ka maida mu, ka ba mu aron wani lokaci, ka jinkirta mana zuwa ga wani lokaci da yake makusanci, za mu amsa kiranka, za mu biyayya ga manzanni. Awalam takunu, sai Allah madaukakin sarki ya ce musu, awalam takunu aqasamtum, shin ba ku kasance rantsuwa kuke yi ba? Min qabl, kafin wannan lokaci a duniya kenan, rantsuwa kuke yi da bakunanku, malakum min zawal, cewa ba za ku gushe ba kwata-kwata, babu ku ba gushewa, ba ku ba tafiya, duniyan ma ba za ku barta ba, zawwama za ku yi a cikin ta. Ka san idan dan adam ya samu daula, duniya ta amshe shi, za ka gani yake wallahi mutuwa ma kamar ƙarya ce. Mutuwan ma gane yake kamar ƙarya ce. Hatta wasu daga cikin musulmi ƴan uwa, mutum za a ɗauki mamaci da shi a je kabari, a binne shi da shi a dawo, amma shi gani yake wannan mutum ba shi da wayo ne, shi sa ya mutu, shi ba zai mutu ba. Saboda haka duk hanyar da ake bi a gudawa mutuwa zai yi. Yana da likita a Ingila, yana da likita a kaza, duk wata biyu zai je a yi mai check up, medical check up, za a yi mai kaza, yana kiyaye kaza, zai haka. Tsammani yake duk waɗannan abubuwan za su kiyaye shi game da mutuwa. Amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya niyyar kiransa kuma, harat tabibu wa khanatuhu al-aqaqiru, shi kansa likitan da yake kansa, za ga kayan aikin sa wajen rasa zasu, abin da yake gani shi yake amfani da shi ya ceto rayukan wasu, da yayi amfani ga kansa kuma sai ya zama sanadin mutuwarsa, saboda mai ran ya kiraye shi, saboda ka zai mutu. To Allah madaukakin sarki zai tuna musu irin wannan rana a ranar tashin alƙiyama, ya ce musu awalam takunu aqasamtum, shin ba ku kasance kuna yin rantsuwa ba? Malakum min qablu, tun kafin wannan lokaci ya zo muku a duniya kenan, malakum min zawal, babu ku ba gushewa, ba za ku tafi ba, za ku dawo a duniya. Wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum, Allah ya ce kun zauna a gidajen waɗanda suka zalunci kawukansu. Allah yana magana da mutanen Makka, ya ce kun zauna a gidan mutanen da suka zalunci kawukansu, aka halakar da su, zalamu anfusahum, suka zalunci kawukansu, wata bayyana lakum kaifa fa'alna bihim, kuma ya bayyana a gare ku yadda muka aikata da su. Me muka yi da su? Shine mun halakar da su. Mutanen Makka da suka rayu da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, da gidajen Adawa, da na Samudawa, da mutanen Annabi Lut alaihi salam, dukkanin su guraren wuce wasu ne. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin, Allah ya ce wa bil layl afala ta'qiluna, Allah ya ce wa innakum, ku mutanen Makka da alqurani sauka akan ku, latamurruna alaihim musbihin, kuna wucewa ta gidajen su, kuna wucewa ta guraren da aka halakar da su, musbihin da safe idan za ku yi tafiya ko idan kun dawo, wa bil layl, haka nan da daddare, duk kuna wucewa, kuna ganin kuffai, da kun san mutane ne suka rayu a wannan wajen, amma yanzu babu su sai gidajen su. Allah ya ce afala ta'qiluna, ba za ku hankalta ba? To shin nan Allah madaukakin sarki yake tuna musu, wa sakantum, kun zauna, fi masakinil ladina zalamu anfusahum, a gidajen waɗanda suka zalunci kawukansu, wa tabayyana lakum, kuma ya bayyana a gare ku, kaifa fa'alna bihim, abubuwan da muka aikata musu. Allah ya saukar da wahayi, manzon Allah ya bayani sallallahu alaihi wasallam, ya aiko wa Adawa annabu Hud alaihi salam, ya aiko wa Samudawa annabu Salihu alaihi salam, ya aiko wa mutanen annabu Lut alaihi salam, dukkanin su kuma sun karyata annaba, kuma kowanne Allah ya halakar da shi, kuma duk Allah ya bayani, duk sun ji. Allah ya ce duk ba ku al'akari da wannan? Allah ya ce wa darabna lakumul amsal, mun buga muku misalai, misali bayan misali, misali bayan misali.
duk an buga muku amma duk kuka buris kuka shure waɗannan misalan kuka mai da su a bayan bayan ku yanzu kuma lokacin da za ku biya wannan abin da kuka yi yazo shine Allah madaukakin sarki ya tashi alkiyama sai kuma ran tashi alkiyama ba a gyara aiki shine babban matsalar kenan ba a gyara aiki ba a dawa baya ba a kuma yin istighfari ba a tuba ba za ka ce Allah na tuba ran tashin alkiyama ba za ka ce zaka gyara aiki ba ba za ka ce wane ne yasa ni ba duk wannan a duniya ake yi za ka tunani ka ce wane ne yasa ni barin kauce masa barin gyara aiki na ka gyara abin da ka bata barin istighfari Allah ya fi maka abin da kai baya duk wannan a duniya ake yi amma idan ka je gaban Allah madaukakin sarki wannan kuma kawai sai hisabi babu saura Allah madaukakin sarki ya sa mu dace
amin
to wannan ayar ko in ce ayoyi malam ya kawo ya dauko mana su ne a cikin surat Ibrahim alaihi salam ayoyi ne masu firgici da razani kware da gaske game da wanda yake zakki wa zalunci wa qala Allahu ta'ala hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya fada a cikin surat Shu'ara Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sayalamu allazina zalamu ayyamun qalbi yanqalibuna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa sayalamu allazina zalamu da sannu wadanda suka yi zalunci za su san ayyamun qalbin wacce makoma wacce irin nau'i na makoma yanqalibuna za su koma zuwa gare ta ina ta su koma zuwa gare ta shine wata jahannama Allah madaukakin sarki ce a tuna waɗanda suke zalunci za su sani akwai lokaci da zai zo musu yanzu duk suna abin da suke yi suna taka wanda suka ga dama su shura wanda suka dama su danne wanda suke so duk suna gani Allah subhanahu wataala ya ara musu lokaci amma Allah ya ce a gaya musu wani lokaci zai zo musu da za su san ayyamun qalbin wacce makoma ce yanqalibuna za su kuma zuwa gare ta wacce irin makoma ce ko da ta wuce jahannama Allah madaukakin sarki kiyaye وقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يفعل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس الله سبحانه وتعالى يفعل إنما السبيل نسكين سورة الشورى كأي أي ليبي على الذين يظلمون الناس ينا كم وأن دسكي زالنت متاني ويبغون في الأرض بغير الحق سنكم سي زالنتي أدورا كثابة ردها كيبا Allah madaukakin sarki ce ulaika lahum azabun alim wadannan suna da azaba mai radadi wannan ayar in kana so ka gane ta sai ka dauko ta bayan ta Allah subhanahu wataala ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin sai ce wala man intasara min ba'di dhulmi fa ulaika ma 'alayhim min sabil sai ce innamas sabilu 'ala alladhina yadhlimuna an-nas Allah ya ce wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna shine mummuna dan uwanta idan aka yi mummuna abin da ya kamata ya biyo bayan sa shine mummuna dan uwansa ma'ana Allah madaukakin sarki ya baka dama idan aka yi maka mummuna karama da irin mummunan da ake maka daidai walida kada ka wuce gona da iyaka in an maka daya kai daya in an maka rabi kai rabi in an ma biyu kai biyu idan da za a yi maka daya kai daya da rabi to kai ne azalimi a lokacin na ba ta fahimta inda zaka iya rabawa daidai wa daidai to Allah madaukakin sarki ya baka dama wajaza'u sayyi'atin sayyi'atin misluha sakamakon mummuna ita ce mummuna wanda sai dai Allah madaukakin sarki sai ya ce faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah amma wanda yayi afwa yayi gyara aikin sa ko yayi gyara alakar da ke tsakaninsa da dan uwansa sai Allah ya ce to wannan kuma ladan sa na wajen Allah subhanahu wataala wannan sai nuna maka cewa da wanda zai rama da wanda zai afwa wanne fa a wajen Allah madaukakin sarki mai afwa mai afwa shine faman afa wa aslafa ajru 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin la Allah madaukakin sarki baya san wadanda suke zalunci sai ce wala man intasara ba'da zulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil amma wanda ya nemi ya dau fansa ko kuma ya nemi taimako ba'da zulmihi bayan an zalunce shi Allah ce fa ulaika ma 'alaihim kaga irin wadannan ma 'alaihim min sabil babu wani laifi akan su zaluntarka akai cutarka akai sai ka dauki fansa ko kuma ka nemi haƙƙinka inda ya dace ka nemi haƙƙinka daidai gurgurdan abin da aka yi maka sai Allah ya ce to idan kai haka ma 'alaihim min sabil irin wadannan ba su da wani laifi akan su in kana neman mai laifi innamas sabilu as-sabilu bima'ana al-haraj anan wajen kamar da malamin tafsiri suka faɗa ai laifi yana kan alal ladina yuzlimuna an-nasa waɗanda suke zalunta mutane a wannan kinin karan farko kaga wanda ya fara zaluncin shine me shine az-zalimi kai me kai kai kokarin kare zalunci kai saboda haka kokarin kare zalunci ko ba a kiransa da zalunci اي ذلك ومن عاقب مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ذلك ومن عاقب wanda duk yayi uquba bi mithli ma uqiba bihi da kwatankwacin abinda akai masa uquba daidai wa daida thumma bughi alayhi sannan kuma wanda ya fara zalunta tasa a farko ya ƙara dawa kuma zai zalunce shi Allah madaukakin sarki ya ce to Allah zai taimake shi saboda haka a wanda yake da laifi a karan fari shine wanda ya zalunci wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa yace inna allaha la yumli lizzalimi lallai Allah madaukakin sarki yakan yi talala yakan yi jinkiri yakan daga kafa shine la yumli lizzalimi ga azzalimi wannan al'ada ce ta Allah madaukakin sarki azzalimi zai zo ya ta janzaransa ya ta zaluntan mutane ya duk abin da ya ga dama Allah yana kallon sa ba dan ya gagar Allah ba a'a akwai inda Allah subhanahu wataala yake so yi e shine wa umli lahum inna kaidi matin Allah ya ce wa umli lahum nay musu jinkiri ne kawai lallai dabara ta kaidi na mai karfi ne shine kwatankwacin kamar ka daura wa akuya igiya doguwa ka sake ta a waje tana ta kiyo sai ta dauka a mai take a sake take sai ta ja igiyar inda tsayin igiyar ya kare sai ta jime sai ta ji ta dawo haka Allah yake azzalimi eh mutum zai ta zalunci shekara 1 shekara 2 shekara 3 shekara 40 shekara 100 duk yadda Allah ya tsara mutum zai yi kuma in ya fara zaluncin nan yan uwa kai duk yadda ka so baka isa ka hana shi ba wallahi baka isa kuma ka tauye shi ba sai ya gama yadda Allah madaukakin sarki ya tsara masa yanzu Fir'auna shekara sa nawa yana jin zaransa wani irin zalunci ne bai ba ya yanka jarirai ya kashe wanda ya kashe duk abin da Allah madaukakin sarki ce inna fir'auna ala fil ardi lalle fir'auna yayi dagawa Allah da kansa yace ala fil ardi yayi dagawa yayi shishigi ya wuce gona da iyaka a doran kasa Allah da kansa ya faɗi wannan annabi Musa ya daga hannu yayi addu'a rabbana innaka ataita fir'auna mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim annabi Musa yayi wannan addu'ar ku duba addu'a irin ta annabi Musa mursali ulil azmi minar rusul Allah madaukakin sarki yace qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani zuwa karshe malaman tafsiri suka ce sai da Allah madaukakin sarki shekara 40 bayan addu'ar annabi Musa sannan aka halaka da Fir'aun Allah bai karba ba kenan a'a amma lokacin da Allah ya kaddara wa Fir'aun ya gama zaluncin sa bai zo ba so laka bayan annabi Musa ya addu'a malaman suka ce sai da shekara 40 yana jin zaransa amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara kama shi ta zo lokaci guda Allah ya share masa hanya annabi Musa ya fito ya biyo shi da mutanansa annabi Musa ya yadda kir ruwa da sandan sa ya tsage ya wuce shi da mutanansa sai da ya wuce shi kuma ya shigo yana shigowa shikenan Allah ya ce ruwan haɗe shikenan kawai famfalaka fakana kullu fil'in ka tawdil azima azlafna thumma al-akhirina wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina thumma aghraqna al-akhirina shikenan kawai wallahi yan uwa duk wani azzalimi yadda kaga wannan haka al'amarin yake ba wani bambanci shi sa Allah madaukakin sarki kawai ke daga mutun kafa yi abin da ya ga dama lokaci ne kawai eh mu za mu tawayyo Allah mun shiga hukumar lalace me yiwa saboda zaluncin akan me yake ne ba haka bane saboda kowa baya so ya shiga wani hali mara kyau ko halin yunwa ko halin fatara ko halin kowa baya so in ya shiga kuma zai raki zai ji babu dadi amma kuma wannan ba zai sa Allah madaukakin sarki ya janye abin da ya kaddara ba za a bar shi ya gama lokaci yana nan zuwa Allah madaukakin sarki ya samu dace amin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lalle Allah yana yin jinkiri ga azzalimi hatta idza akhadahu har zuwa lokacin da Allah zai damke shi idan lokacin sa ya kare kenan Allah zai kama shi lam yuflitu to ba zai iya kwacewa Allah ba kuma eh ba zai iya kwacewa ba kamun Allah madaukakin sarki kamu ne da ba kwacewa idan Allah ya kama mutum eh babu wani wanda sai zai kwace ka a ce an kama mutum ana ta cikuci kun yadda za a kwace shi ko yadda za a fito da shi ko yadda za ina babu wannan a wajen Allah subhanahu wataala ثم قرأ سي النبي كرنتا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي إرادة أمشي سأرى ثبت أجري شيء كرنتا وانا قاير باين يا كرنتا آيا جاي مس وانا مجانا تاسا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سي النبي تي مس حكنا الله سبحانه وتعالى يكي دمكر وتألكريا وهي ظالمة الهالتنا الظالمة kamar haka Allah subhanahu wataala yake damka yake kama alqarya alhali tana azzalima abinda ke nufi da alqarya ai mutanen alqarya ahlul qarya kenan ko tunda ita alqarya ai ba mutum bace yawa abinda ke nufi shine ahlul qarya da Allah madaukakin sarki yake ce wasalil qaryatal lati me ake nufi da wasalil qaryatal lati kanat fiya ko wal ira lati aqbalna fiya me ake nufi mutanen alqarya ko ba wai alqarya za a tambaya ba alƙara tana magana ne ba ta magana to nan ma haka ne ma'ana haka Allah madaukakin sarki yake kama ma'abuta alƙarya lokacin da suke zalunci idan mutanen gaba ɗaya sun yi zalunci ta hanyar kafircewa annabawa da manzanni haka Allah zai damke su kamar yadda ya damke wasu daga cikin al'ummomin baya da suka gabata da suka kafircewa annabawa su waɗannan zalunci suke to haka nan kuma idan ɗaya kun mutane ne ma suka yi zalunci a tsakanin su haka Allah madaukakin sarki zai damke su ta hanyar da ya ga dama ƴan uwa damkar Allah madaukakin sarki bata takaita akan irin damkar da yawa al'ummomin baya ba shine a saukawa da wasu a ruwan duwatsu wasu kuma a halakar da su da mai da tsawa wasu a halakar da su da iska bai takaita zuwa ga wannan ba akwai ɗaya kun mutane da za su yi zalunci kuma Allah ya damke su tun kama ma su je ga lahira dan laifuka guda biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah madaukakin sarki yana gaggauta yin ukuba tun a duniya akan su shine al-baghy wal-uquq al-baghy shine zalunci al-uquq kuma shine sabawa iyaye kun ga wadannan laifukan guda biyu annabi ya ce Allah madaukakin sarki bai fiye bari sai an je lahira ba a'a a duniyar mutum yakan fara dandanawa kafin ya je can kuma ya sha azaba da tafita duniya kuma haka suke shi sai idan Allah ya ga dama sai ya kama azzalimi ta hanyar da ya ga dama ko ya dora masa wata muguwar cuta da zai ta magani amma cutar ta ki ƙarshe ita ta halaka shi ko ya jarrabe shi da tsananin son wani abu kuma Allah ya hana shi irin wannan jarraba galibi ta fi ta cuta ma bala'i shine jarraba zuci kenan Allah ya jarrabe ka da wani abin da kake bala'in so sai Allah ya hana ka kuma Allah ya jarrabe shi da ɗa ko mata ko wasu na kusa da shi duk jarraba shi wanda bala'inta da matsalarta bata gaza waccan ba kuma shi sa idan Allah ya ga dama yau mutum azaba hanyoyin Allah madaukakin sarki suna da yawa eh ba sai an halakar da mutum ba Allah zai ban mutum da ransa amma kuma yana ɗanɗanar azaba a cikin ransa shi kadai san irin azabar da yake sha Allah subhanahu wataala ya kare mu amin dan wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi ne na sahabi Abu Musa al-Ash'ari Allah kara masa yarda وقال صلى الله عليه وسلم النبي إرادة أمنتي سقارة تبتا أغريشيتي من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء النبي يتشد سابي وانا دوك يكسن تينا دوانا أبن ديزا لنتا دعن قوانسا من عرض نمتن سنسا ديتبا أو شيء كوكوان أبني وانا دوك يسن tsakaninsa da ɗan uwansa akwai zalunci da ya masa zagin sa yayi kazafi ya masa gulmar sa ya baya nan abin da yake da alaka da taba mutunci duk wanda ya san akwai wannan tsakaninsa da ɗan uwansa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw shay'in ko duk abin da ka san matsala ne zalunci ne tsakaninka da shi ba dole sai na mutunci ba dukiya ce abin da ke da alaka da wannan duka ya shiga ciki annabi ya ce falyatahallalhu ya kokari ya je ya warware tsakaninsa da shi falyatahallalhu al-yawm ya kokari ya je ya warware tun a yau yaushe ne yau shine yau kafin gobe kiyama kenan yau kafin ka mutu yau kafin ka neme shi ka rasa ita ce yau din da annabi yake nufi annabi yace yayi kokari ya je ya warware sulhun ta tsakanin su idan biyan sa zai yi biya shi idan neman yafiya zai yi neme shi yafi masa diddai yadda za a yi inji annabi kai kokari ka je ku warware duk wanda ya san akwai zalunci tsakanin sa dan uwan sa ya kware wannan annabi yace min qabli alla yakuna dinarun wala dirham tun kafin wani lokaci yazo shine irin ranar tashin kiyama yinin da babu dinare babu dirhami in kana lahu amalun salihun idan mai zaluncin yana da ayyuka nagari nagartattu da yayi sallolin sa azumin sa sada zumuncin sa da sauransu ukhiza minhu biqadri madlamatihi sai a dauka a cikin kyawawan ayyukan sa gurgurdan zaluncin da yayi dan uwansa sai a biya dan uwansa za a diba daga cikin sallolin sa daga cikin azumin sa sadakar sa duk wani aiki nagari da kake ji kana takama da su Allah ya baka aljanna saboda shi to wadannan Allah madaukakin sarki zai sa a diba sai a biya duk wanda aka zalunta wani baya nan kawai ya zo wucewa ka dan zage shi kace ka ganshi nan mutumin banza ya wuce kawai shikenan abin da ka faɗa ka ganshi nan mutumin banza idan Allah ya tashi alƙiyama sai a ce to ku nemo sallarsa ta shekara biyu a bashi aga shi yana gefe kai mai sallah ta shekara biyu kana ta khushi a cikin sallah Allah zai ba fi salati makashi una eh ashe ku shu innaka wanda kake wadaba eh to me ita ma sai mai kyau me zafi haka saboda Allah kuma ni kullun abin da nake gaya wa zuciyata yan uwa wannan abin da manzon Allah yake faɗa wallahi tallahi sai ya faru ba wallahi sai ya faru in ka ga bai faru ba mutu bane kawai amma sai an yi haka in dai mun je lahira da zaluncin wani wallahi sai an dauki aikin mu na alkhairi an biya shi dole annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa in lam yakun dinarun wala dirham wa in kana lahu amalun salih ukhidha minhu kamar me meci ne wannan ko yawa tabaa ce akwai kusuri a cikin ta fa in lam yakun lahu hasanatu idan ko shi wanda ya zaluncin ya kasance bashi da ayyuka nagari ko dai ya je lahira babu aiki nagari ko kuma ya je lahira da su amma an yi biyan bashi da su ɗan uwa akwai wanda zai amsa haka fa biyan bashi duk aikin da ka sani kai a duniya wallahi akwai wanda za su je a biyan bashi da aikinsa duka ko dai ba za a ban masa ba eh ko tasbihi guda ɗaya a ce subhanallah shi ma an biya bashi da shi komai an kwashi an masa wawo so an biya bashi to sai kasance kuma har yanzu kuma akwai wanda suke bin sa bashi ko wanda suke bin sa bashi ya zalunci wasu da yawa har yanzu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ukhiza min sayyiati sahibihi fa humila alayhi sai kuma a dauka a cikin laifin a cikin zunubin wanda ya zalunta din sai kuma a dora masa tunda ka'idar lahira ne ba a barin haƙƙin wani akan wani to yanzu bashi da abin da zai biya su na lada me za a yi sai annabi ce sai a dauki zunubin wancan din wanda ya zalunta shi wanda aka zalunta yana da zunubi shi ma irin nasa kamar da shi ma wancan yake da zunubi to sai a duba a zunubin sa menene ya daidai da irin zaluncin da aka masa sai a diba sai a zuba akan wannan kuma wallahi akwai aiki eh na sha maimaita mana mutum zai je aikin sa na kawai shi akan kansa wani ya je ya sha giya wani ya yi zunubin sa sai a dauka sai a dora mutumin kirki me mutumin kirki ne aka dora masa saboda ya zalunce shi ko ya ci mutuncinsa sai a dauka dora masa Allah ubangiji ya kiyaye mu wannan hadisi yan uwa shi ma Imam al-Bukhari ya fitar da shi Imam Ahmad ya fitar da shi shi ma daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace ar-rabbihi ta'ala daga ubangijinsa madaukaki wannan hadisi ne kudi kenan annahu qala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ibadi ya ku bayina wannan gama garin kira kenan ya kushi kowa da kowa musulmi da kafiri aljani da mutum duk sun shiga ciki aljani su bayan Allah ne ko sun shiga ciki kowa ya shiga ciki Allah ya ce inni haramtu zulma ala nafsi hakika na haramta zalunci wa kaina ma'ana dokar Allah subhanahu wa ta'ala ya fara sata ne a kansa babu wanda ya isa ya tilasta Allah madaukakin sarki akan wani abu amma Allah madaukakin sarki yakan yi haka ne abinda Bahaushe yake cewa dan a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro. Allah ya ce na haramtawa kaina zalunci, sai ya ce faj'altuhu ko waj'altuhu bainakum muharraman, sannan sai na mai da zalunci ya zamto tsakaninku abin haramtawa. Dan haramtawa kaina kuma kada ku, tunda Allah ya ce shi ya haramtawa kansa, kai kuma ya ka gani. Sai ya ce to fala tazalamu, kada ku zalunci tsakaninku. E tazalamu alazun mufa'ala ne, kada ka zalunci wannan, kada wannan ya zalunci wannan, tsakanin wani ya zalunci wani, shine wannan hadisin ya zo a cikin dogon hadisin nan Qudsi, wanda Annabi tsira da aminci tsara sabbata a garin Lissafa wani abubuwa da yawa bayan nan wajen. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi, hakan Imam Tirmidhi, Ibn Majah duk sun fitar da shi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Annabi tsira da aminci tsara sabbata a garin shi yace atadaruna manil muflis, shin kun san wane ne matsiyaci? In aka ce al-muflis, yan uwa shine wanda ya talauce ba shi da komai, wanda ya tsiyace komai nasa ya kare an masa karkab, to shine suke cewa al-muflis. Sai Annabi ya ce kun san waye al-muflis, wanda ya tsiyace? Qalu, sai sahabbai suka ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, al-muflis fina, ai mu a cikin mu idan aka ce matsiyaci ko wanda ya talauce, wanda muke nufi shine man la dirhama wala mata, wanda ba shi da kuɗi, ba shi da kadara. In ka ce dirhami to duk abin da ya shafi kuɗi kenan, ba shi da naira. Mata kuma duk abin da yake kayayyakin amfani, ba shi da filaye, ba shi da gonaki, ba shi da gidaje, har ƙarshen matsayaci kenan, ba gida ba kadara, haka yake. Su a irin tasu fahimta kenan. Annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi, kuma akwai islahin sa, ba wannan yake nufi. Fa qala, sai yace innal muflisa, abinda ake nufi da matsayaci ko wanda ya tsayace, min ummati, daga al'ummata, yawmal qiyamati, ko ya'ati yawmal qiyamati. Za ku ga babu wannan anan ko, sai ku rinka gyarawa, akwai dan kurakurai a cikin nuskar. Ya'ati yawmal qiyamati shine zai zo ranar tashin alqiyama, bi salatin, yayi sallar sa cikakkiya kuma karbabbiya, wa zakatin, yayi zakat sa yadda Allah madaukakin sarki ya ce ai zakka yayi, wa siyamin, yayi azumin sa yadda Allah madaukakin sarki ya shar'anta, wa hajjin, yayi aikin hajjin sa, khudhu anni manasikakum, di yayi. To idan gizon yake saka shine faya'ati wa qad shatama hadha, shikenan sai kuma yazo, sai a samu ya zage wani, sai wani zai ce ya ubangiji ya zage ni, sai ce ya zage ni, sai ya fito, sai a ce to shikenan ka zo. Wa akhadha mala hadha, ya karbi dukiyar wancan, ya ci dukiyar wancan ta zalunci, ta kwace, ta duk wata hanya da shari'a ta haramta cin dukiyar mutane ba tare da dadin ransu ba, shi ya karba ta wannan. Wa nabasha an irbi hadha, ya dan sassaki mutuncin wannan. Me kenan? Ya ci mutuncin wannan, ya dura wani ashar a gaban idansa ko a bayan idansa, ya yi gulma. Wato ni ɗan uwa kullum abinda nake hararo mana shine, kun ga laifin da harasan mu suke jawo mana, wallahi da yawa daga cikin gaban ba sa jawo mana, da yawa daga cikin mu abinda zai kai su harshen su ne. Saboda kullun harshe yana taimakawa wajen tarawa mutum dubban zinabe bai sani ba, ko ƙarya, ko zagi, ko gulma, ko annamiminci, duk da harshe ake yin su, kai zancan wani, kai kaza, kai kaza, duka. To kowa kuma zai zo a duniya bai san kai ba, amma da aje lahira zai gani, kuma zai nemi haƙƙinsa. Wa daraba hadha, ya daki wannan duka na zalunci. Wata faka dama haza, ya zubar da jinin wannan. Fayu'akhadhu li haza min hasanatihi, sai a karɓar wa wannan daga ladansa, sai a bashi. Wanda ya zo sai a ce to zo, sai a karɓa daga ladan wannan wanda ya zalincin, sai a ba mutum da farko. Wa haza min hasanatihi, wancan ma na biyu, sai a bashi. Haka mutane za su yi ta layi, ana ta biyansu bashi. Sai Annabi ya ce fa in faniyat hasanatuhu, idan ladansa ayyukan alkhairinsa suka kare, kaga akwai wanda ayyukan alkhairinsa za su yi, mai kenan za su kare, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya ce fa in faniyat hasanatuhu, idan ayyukansa na lada suka kare ya kasance babu komai qabla ayyin ayyan qadi ma alaihi kafin abin da ke kansa na bashi kuma ya biya kafin a gama biyan abin da ke kansa na bashi ukhidha min khatayahum to sai a dauka daga laifuffukansu su suwa kenan masu binsa bashi sai a ce to yanzu dai sai dai ku yakuri ku babu lada sai dai kowa ya kawo laifinsa a ce kai je ka kawo ƙarya ka ta wata kaza kai je ka kawo izinin da kai je kawo shan giyan ka sai a dauka sai a babbashi to yanzu kaga abin da zaka fahimta shine yanzu shi bashi da lada ko daya shin ƴan uwa akwai hanyar da zai samu lada a lahira akwai hanya babu ko haka aka bashi babu lada kwata kwata na kake tsammani dai dan ba zai rasa laifi ba kuma babu yadda zai rasa laifi tunda duk dan adam mai laifi ne wannan ladan da musu ake sa rai su rinjayi wannan laifin ya tafi aljanna to yanzu ladan ya kare an dauki laifin wasu kuma an jibga masa faturiha alaihi thumma turiha fil nar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai a jibga masa laifuffukan mutane da ya zalunta sannan kuma a dauke shi ai jifa da shi a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye malatu hadhihi al ahadith wannan hadisin imam muslim ya fitar da shi hakanan imam ahmad ya fitar da shi imam tirmidhi hadisi ne abu huraira malatu hadhihi al ahadith kulluha fi siha wadannan hadisan da malin ya kawo na bayan nan da suke da alaka da suke da alaka da zalunci dukkanin sun zo a cikin as-siha in suka ce as-siha suna nufin kutubus sitta dinnan wa taqaddama hadithu malai ce kuma hadisin da ke bayani akan zalunci wanda mun gabatar da shi a baya shi ma ya gabata ga hadisin shine inna rijalan hakika akwai wasu mazaje yatakhawwaduna fi malillahi suna kutsawa a cikin dukiyar Allah bi ghairi haqqin ba tare da haki ba falahumun naru yawmal qiyamati annabi ce wuta ta cancance su ran tashin alqiyama to wace ce dukiyar Allah malamai suka ce shine duk wata dukiya da Allah ya haramta maka mutun ya mallake su ba tare da haki ba ita ce malillahi an kira ta malillahi ne saboda asalin duk dukiyar da take hannun wani asali dukiyar waye ta Allah ce Allah madaukin sarki sanya ka mamayi akanta ai sanya ka halifa akanta wa anfiqu mimma ja'alakum min mustakhlifina fi Allah ce ku ciyar da abinda muka sanya ku mamaya akansa duk dukiyar da ka gani asali ba hannunka take ba dan babu wanda yazo duniyan nan da akwai dukiya a hannunsa ba haka bane ba wanda yazo duniya makale da daloli ko da naira a hannunsa babu kowa haka yazo daga cikin daga cikin mahaifiyarsa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an haka kowa ya fito dan haka kake samun dukiya Allah madaukin sarki ya tattaro maka ita daga wasu gurin da a hannun wasu take ƴan uwa wannan dukiyar taka mutumin da ya fi kowa kuɗi a duniya da duke da take hannunsa ba hannunsa ba hannun wasu take ba hannun wasu take sai Allah ya tattaro ta daga can ya bashi a tattaro daga can a bashi a karba daga wani duk haka Allah madaukin sarki ya tattara masa ya bashi shi ba kuma Allah ya bashi ne dan yayi abin da Allah madaukin sarki yake so yi da ita saboda asalin dukiya ba ta kowa ba ce to duk dukiyar da ta zo hannunka ba ta hanyar da Allah ya ce ka mallake ta ba wannan malullahi ce bi gari haƙƙi dukiyar Allah ce da ka mallake ta ba tare da haƙƙi ba ko mutum kwace yayi ko mutum fashi yayi da makami ko mutum sata yayi ko duk abin da mutum yayi malullahi ce bi gari haƙƙi haka nan sarrafa dukiyar bayar da ita ba ta hanyar da Allah yake so ba ita ma malullahi ce bi gari haƙƙi mutum yayi wani abu da dukiya ba hanyar da Allah yake so ba shi ba ya shiga cikin wannan hadisi to annabi yace wasu mutane wasu mazaje suna kutsawa a cikin dukiyar Allah ba tare da haƙi ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace waɗannan wuta ita ta fitin tantas da su wannan hadisi ɗan uwa malai yace sabaqa takhrijuhu imam al-bukhari ya fitar da shi wa taqaddama قوله لمعاذ حين بعثه الى اليمن هكذا فدن النبي صلى الله عليه وسلم تصار تبتا a gare shi a bayan mun gabatar da shi da ya fada wa Mu'adh dan Jabal lokacin da zai aike shi zuwa garin Yaman annabi zai aike Mu'adh zuwa garin Yaman ya je musu wa'azi ya karantar da su ya kira su zuwa ga addinin musulunci daga cikin abu na karshe da annabi ya ga masa shine wattaqi da'watal mazlumi ya Mu'adh ina maka gargadi daga shedi ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta wattaqi da'watal mazlumi, ka kiyayi addu'ar wanda aka zalunta. Fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijabu. Annabi yace yadda al'amari yake, ita wannan addu'a ba ta da shamaki, babu wani abu da zai kare ta tsakaninta da Allah subhanahu wataala, kai tsaye take tafiya zuwa ga Allah madaukakin sarki. Wannan hadisin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace tashi take a cikin girgize, tana gudu za ta je ta fada gaban Allah subhanahu wataala. Allah madaukakin sarki ya kalle ta yace bi izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'dahi, ina rantsuwa da izzata da girma na zan taimake ki ko bayan wani lokaci. Ne yanzu ƴan uwa masu albarka a Najeriya an zalunce mu ko ba zalunce mu ba, to mu ce Allah ya isa, shine kawai Allah zai saka mana. An zalunce mu saboda haka muka ce Allah ya isa, shikenan wallahi sai Allah ya saka mana, eh wallahi sai Allah ya saka mana. Amma kawai zaka ga galibi gajan hakuri ne da sauransu, shi sa za ku ga malamai suke ta kiraye-kiraye da kada a yi zanga-zanga, kada a yi zanga-zanga. Amma galibi za ku ga mutane saboda sun je wuya ba su yadda ba, ba haka ba ne? Me yasa mutane ba su yadda ba? Saboda an kai su bango ne. Ka kiyaye ka kai mutum bango wallahi. Mutumin da kake gani in ya ganka yana sunkuyar da kai, in ka kai shi bango zai dalla mamari. Allah in ya ganka sunkuyar da kai zai saboda kunyarka da nauyinka, kai ka kai shi bango. Wata rana zai ci kwalarka, ka ce ni ne fece kai dinwa. To yanzu an fara zuwa wannan marhalar ne. Saboda mutane a yadda ake analysis cewa babu talaka mai hakuri irin talakan Najeriya, babu shi. Komai za a yi masa ya ce ai daga Allah ne. Amma kaga wannan talakan yanzu yana cewa wallahi sai dai a mutu, ka san akwai matsala. Akwai matsala. Ni abinda nake cewa ya kuwa wallahi inda a ce wannan zanga-zangan da za a yi ta lami lafiya, saboda ni abinda na fahimta waɗannan shugaban namu babu abinda suke jin tsoro sai wannan abu. Komai an yi, malamai sun yi wa'azi ba su ji ba, an yi musu duk abinda za a yi musu ba su ji ba, amma yanzu ake bayanin zanga-zangan hankalinsu ya tashi. To sai nake fahimtar sun fi fahimtar yare irin wannan ɗin. Inda a ce za a yi abin lami lafiya, ba a taɓa dukiyar kowa ba, ba a kashe kowa ba, ba a ƙona kowa ba, ba a yi duk abin da bai kamata ba, da sai a ce ku je ku yi. Allah sai a saki matasan nan a ce su je su yi kayansu. Ya ce wa faɗa aka ne akwai ƴan leƙen asiri. Ina sane haka ne, wallahi abinda nake faɗa da gaske ne. Inda ake za a je a yi lami lafiya, wallahi za a saki matasan nan su je su. Amma matsalar shi ne akwai waɗanda suke da mugun nufi da mugun tanadi, wato akwai rahotanni ne, akwai bayanan da akan samu wanda ba lallai a ce kowa ya same su ba. Akwai wanda sun kudiri shiga aniyar niyyar zanga-zangan nan don wasu manufofi daban-daban. Ba wai ƴan uwa ku sani, ba wai masu fasa shaguna ba ne kaɗai ba matsalar wannan zanga-zangan. Wallahi akwai wata shiryayyar da sisa a ƙarshe wanda suke so kawai ƙasar ta wargaje ta tashi. Suna nan da yawa, kuma duk sun shiri suna nan sun yi tanadi da an fito. Kai ka fito saboda yunwa, shi kuma ya fito saboda tasa manufa. Kai da shi mai bambanci? Ba wani bambanci. Ka fito shi ma ya fito, kawai shi kenan. Wallahi ƴan uwa, wannan abin shi ake ji ake ta cewa kada ai kada ai. Amma ba waɗannan shugabannin ake kallo ba, waɗannan shugabannin suna ta kai ne, ba sa ta mu kwata-kwata, ba mu ne a gabansu ba kwata-kwata. Duk wani abin jin daɗin rayuwa da ka sani sun fi ƙarfinsa, komai suna da shi. Kuma suna ƙara ingizawa kansu kuɗaɗe masu yawa, suna shiga lalitarsu kullum. Kuɗi suke ingizawa kansu a lokacin da talaka kwano mudin shinkafa yake gagararsa. Waɗannan shugabanni ne da zaka ce zaka wani rarrashi talaka a kansu, ba irinsu ba ne wallahi, kwata-kwata. Amma makomar ƙasar ake ji yanzu, kalli Kenya hali, kalli Kenya halin da suke ciki. Kenya wani irin hali suke ciki? Har yanzu ana ta so a control ɗin abin ya ƙi yiwa, ana ta cewa to ku zo a zauna, abin da kuke so za a yi, sun ce ba su yadda ba, saboda control ɗin abin ya fita daga control ɗin gwamnati, ba su iya ba. Kalli Sudan, kalli Syria da ta koma kufai. Syria sun tayar da zanga-zanga sai Bashar al-Assad ya sauka daga kan mukamin sa. Shi kuma yace ba zai sauka ba. Ana taimaka musu, ana taimaka masa ya kashe su, su ma kuma ƴan tawayen ana taimaka musu. So da ka kaje kaga Syria da ta zamto. To irin wannan abubuwan saboda ba taba irin wannan zanga-zanga an wanye lafiya ba. Irin wannan muke ji. Irin wannan muke ji. Amma babban abin da talaka ya kamata ya dauka shine lalle ya san wane ne wakilin sa, waye shugaban sa, wa zai tura. Wallahi sai mun daina siyasa kudi, sai mun gane ƴancin kanmu. Yanzu barin baku misali, lokacin da aka ce zabe ya kusa, dan Allah wani irin zagaye ƴan siyasa suka rinka yi? Ina ne ba su je ba? Da yawa kun san sun zo guraren ku. Wannan majalisa ce ta mutum ne, amma za ka ga mutum ya za durƙusa maka mutumin kirki ya dunƙusa sun koyar da kai. Dan Allah yanzu kuke gani. To yanzu ku bari, idan aka yi shekara uku, dawowa suke ko ba dawowa suke ba? To ku dau aniyar duk wanda yazo, duk wanda yazo kada ku zage shi ba, amma ku ce ba ku buƙatar sa. Ba ku buƙatar ganin sa, ya tafi can ya je harkar sa. Yadda bai neme ku ba shekara uku, yanzu ma kada ya neme ku. Ku kuma ku tsaya ku duba ku ga wane ne kuka yadda da mutuncin sa, kuka yadda da karatun sa, zai iya kare ku. Ku je ku zabe shi. Shine abin da ya kamata kawai. Amma mutane saboda Allah su je su shekara hudu suna kwashe kuɗi, mutun ya dauko abin da bai kai kadaɗe bisa dubu ya zo ya kawo muku ya ce da shi zai sai ku. Allah sai mu haƙura da talaucin mu. Wahalar da muke ciki mu haƙura da ita. Mu nema wa kanmu ƴanci, wannan shine kawai. Allah ya sa mu dace. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabu. Wa fi sahihi yazo a cikin sahih al-Bukhari. Annabi yace man zalama qida shubrin min al-ard tuwiqahu min sab'i aradin yawm al-qiyama. Wanda duk ya zalunci wani gurgurdan dami daya na kasa, za a daddago wannan kasar daidai inda ya zalunta daga kasan bakwai, a dora masa auyen sa ya dauka a tashin al-qiyama. Idan ka zalunci mutum dami daya na fili, kana da fili a kusa da nasa, sai ka karo gurgurdan dami daya kawai, to wannan dami dayan daga kasan bakwai za a bubbugo shi a dora maka akan ka fada karan tashin al-qiyama. Haka manzon Allah ya fada sallallahu alaihi wasallam, gurgurdan girman filin da ka wa wuta gurgurdan yadda za a dora mutum, kuma wallahi sai mutum ya dauka dole. Hadisin Imam Ahmad ne da Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ya fitar da shi. Hadisin Sa'id ibn Zaid. وفي بعض الكتب يقول الله تعالى يا ذو اتقن وسل التتفي غالبا irin wadannan maganganu ana samu sina isra'iliyat cewa Allah yana cewa ishtadda ghadabi fushina ya tsananta alaman zalama ko alaman zulima akan wanda duk aka zalunce shi aka ne alaman zalama man lam yajid lahu nasiran ghairi. Fushina ya tsananta akan wanda duk ya zalunci wanda ba shi da wani mataimaki sai Allah. Duk wanda ba shi da wanda zai taimake shi sai Allah, kaje ka zalunce shi, to fushin Allah ya tsananta akan sa. Shi sa wa an shada ba abu, sai wani mawaki yake waka yake cewa la tadlimanna idza ma kunta muqtadiran fa dhulmu yarji'u uqbahu ila an-nadami tanamu aynaka wal madlumu muntabihun yada'u alayka wa aynu llahi lam tanam. Yake cewa la tadliman kada kai zalunci idza ma kunta muqtadiran, duk lokacin da ka sami iko Allah ya baka wata dama, to kada kai zalunci. Fa dhulmu yace saboda shi zalunci yarji'u uqbahu, karshen sa yana dawowa ne, yana komawa ne ila nadam, zuwa ga cizon yatsa da nadama. Duk zaluncin da mutum zai karshen sa nadama ne da cizon yatsa. Sai yace tanamu aynaka, shi wanda ya je zalunci yace kaje kana bacci, wal mazlumu muntabihun, shi ko wanda aka zalunta ya tashi ya farka yana taimaka addu'a, yada'u alayka yana taimaka bakar addu'a, yace wa aynu llahi lam tanam, idan Allah kuma subhanahu wataala baya bacci. Ana Allah zai saurare shi, kuma mutum zai ga sakamakon addu'ar da wannan wanda aka zalunta din yayi masa. Allah subhanahu wataala ya samu dace. Allah madaukakin sarki ya gyara mana kasanmu. Allah subhanahu wataala ya bamu shugabannin mun da za su tausaya mana. Dukkanin wanda ba zai waiwayo kanmu ba, ba zai tausaya mana ba, kada Allah madaukakin sarki ya bashi damar mulkanmu. Allah madaukakin sarki ya samu mu farka mu gane kanmu, mu gane wanda ya kamata mu zaba da wanda ya kamata a ce mun tura zuwa ga wakilcinmu. Wannan yake cewa assalamu alaikum malam ya latta idan mutum yana sallah yazo daidai ayar da take cewa alaysa zalika biqadirin ala an yuhya al-mauta karshen suratul insan kenan ko sannan malam menene hukuncin fadar sadaqallahu al-azim idan mutum ya gama karatun al-qur'ani to ba laifi ko kuma sunna ne hadisi ya tabbata idan mutum yana karanta al-qur'ani yazo karshen suratul insan alaysa zalika biqadirin ala an yuhya al-mauta sai ce subhanaka fabala subhanaka fabala shine abinda mutum yake fada wannan shine abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauran duk da suka zo duk ba su tabbata ba kamar karshen suratul suratul mulku minan qul ara'aytum min asbama'ukum ghawran famay yatiikum bima'in mai so su ce me to kaga wannan bai tabbata ba ko kuma karshen suratul jinni ko alaysa zalika biqa'a minene alaysa Allahu bi ahkamil hakimin sai a ce bale shi ma wannan bai tabbata ba amma wannan wanda muka karanta yanzu ya tabbata insha Allah ta'ala eh mutun zai fada gurgudan yadda zai ji da kansa misali alaysa zalika biqadirin ala an yuhya al-mauta subhanaka fabala shikenan kawai ba wai shi ma rera shi zakai baka ce a'a kawai zakai subhanaka fabala kawai shikenan in ka fada ka je da kanka shikenan yayi sannan fadin sallallahu al-azim wannan ba annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar ba ba kuma tabbata yayi daga cikin aikin magabata ba duk lokacin da mutum ya karanta alqurani sai ya ce sallallahu al-azim wannan bai tabbata ba eh bai tabbata ba in mutum ya gama karatun alqurani me zai yi shine kawai sai ya shiru idan mutum ya ce sallallahu al-azim haka babu laifi in ya fada haka amma ya mai da shi wani abu nasa na kullun to kaga ya kirkiro wani abu a cikin addini wanda babu shi kenan ko yawa amma misali kaga makaratun alqurani suka ce sadaqallahu alazim tunda me fassara ta dausa sadaqallahu alazim Allah madaukin sarki yayi gaskiya ko shine dama Allah ai mai gaskiya ne yawa amma ka mai da shi kullun sai kai to wannan shine abin da yake laifi malam ayi mana karin bayani akan wanda zai bada jari aro amma duk wata za a dinka fitar masa da wani percentage a matsayin ribarsa amma uwar kudin tana nan zuwa wani lokaci ko ka samu naka sai ka mayar musu uwar kudin shikenan an rabu yace malam hakan ya halatta to irin wannan kasuwancin yana daya daga cikin kasuwancin da batalatta ba yan uwa shine mutum zai bada rancen kudi rance zai bada na kudi ko kuma yadda suke faɗa cewa jari ake ba mutum ya bada jarin naira 500 sai a ce to duk wata za a rika kawo masa naira 500 ko naira 10,000 haka za a sa wani fixed amount duk wata sai an kawo masa shi wannan bai halatta ba abin da ya halatta shine mudaraba shine ka kawo kuɗi ni in kawo kasuwanci ni na iya kasuwanci kai kuma kana da kuɗi kai baka da ƙwarewa wajen kasuwanci ni kuma bani da kuɗi ina bukata ka kana bukata ta haka ne to sai mu hada kai sai ka kawo kuɗi ni kuma sai in tafi in je in kasuwanci idan muka zo zama zamu sai mu yarjejeniya duk abin da aka samu na riba zamu raba kashi uku kashi daya in dauka kashi daya ka dauka kashi daya kuma sai a sawa dukiyar ko kuma sai ka ce a ai kuɗi naka ne tunda kuɗi naka ne kai kake da me da uwar kuɗi saboda aka kafi ni ta cewa akan kuɗin zaka dauka kashi biyu in dauka kashi daya ni mai kasuwanci sai in ce na yarda to duk wata haka zamu rike ko kuma duk shekara ko duk kwatali ko ya dangata da yadda muka tsara da kai zamu zo mu game aka samu ka dauka neman daunawa wannan ya halatta irin wannan kaga idan da za a zo kuma a je ai kasuwancin ba a samu riba fa kaga kowa ta shafe shi ko kowa ta shafe shi ni na je ne wahala a banza kai kuma kudinka sun shiga ciki baka samu komai ba kaga ka tabi ni ma na tabi kenan ko amma shi wanda ya bada naira 100 ake kawo masa naira 10,000 ka kaddara baka samu ba me zaka ce masa ba zai yadda ba kuma yanzu misali ka zo ka ce masa kudin nan fa an samu matsala fa a cikin 500 na saura 150 saboda sun shiga zai yadda to irin wannan abinda malami suke kallon sa kawai bashi ne bashi ya baka idan ka gama abin da kake gadawa masa da shi to shi ko bashi kaidarsa duk bashin da ya haifar da wani amfani haramun kullu qardin zarra manfa'a fa huwa haram ko fa huwa riban kamar yadda malami suke faɗa duk wani bashin da ya samar da wani amfani riba ne ka ba mutum aran naira 1000 yana juyawa ka ce ya baka naira 10,000 duk wata 10,000 na riba kake ci haramun kuma in ya gama kasuwanci ya tattaro maka 100,000 da ɗinka ya dawo maka da shi to wanda kuma da kai ta karba na menene ina fata an fahimta to haka ɗan uwa irin wannan kasuwancin bai halatta ba Allah ba dokin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah